أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان هكا هو من أيوة الله مدوكا كنسل كي قوديا واند بيسا قدرا وشيد حكيم رشون فاتحة دورمو وان مسلا سيمي البركة من أيوة كنش مدوكا كنسل كي يشيجي من قبا يأيمان موافقة داداتي تكين أبين دموكا قباتر da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja akan mu ba. Darasin mu da ya gabata idan ba mu manta ba muna tattaunawa dangane da addu'o'i wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa ko kuma azkar idan zai fara sallah wadanda ake ce da su du'aul istiftahi wato ma'ana addu'o'i na bude sallah. To wanda muna cikin sharhin wata doguwar addu'a wanda farkon ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin. To muna cikin sharhin wannan azkiri ne sai kuma lokaci ya kure mana, dan haka zamu tashi inda mai sharhin littafin yace qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa Allah ya masa rahama yace ammal liqa amma haduwa, domin can ya faɗa cewa wa qaulukal haqq magananka gaskiya ne, wa liqa'ukal haqq sannan haduwa da kai gaskiya ne, ma'ana haduwa da Allah madaukakin sarki gaskiya ne. Kowane mutum bayan ya gabatar da abin da ya gabatar a duniya a rayuwar shi, sawa'un yayi abin da aka ce yayi ko ya saba abin da aka ce yayi, zai hadu da Allah kuma wannan haduwar gaskiya ne. To sai cewa amma liqa faqad fassarahu ta'ifatun min as-salaf wal khalaf, wasu jama'a daga cikin as-salaf magabata nagari wal khalaf da malaman da suka biyo baya sun fassara wannan kalmar bima yatabammanu al-ma'ani al-mu'ayana, ga abin da ke kunshe da gani wal mushahada da kuma gani na ido ba'da suluki wal masir, wato cewa Allah madaukakin sarki zai gamu da al'umma kuma al'umma za su ga Allah madaukakin sarki, kamar yanda yake fada cewa wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nazira, wasu fuskoki a wannan ranar za su ga Allah madaukakin sarki suna cikin farin ciki da walwala, domin bahaushe yakan ce alamar zuciya tambaye fuska. Duk mutumin da ya ga Allah madaukakin sarki a wannan wuni ba sai ka tambaye shi me yake tare da shi na jin dadi da kuma nishadi ba. To babu ko shakka mu'minai za su ga Allah madaukakin sarki gani na rahama, har ma wasu malaman suna cewa gani da tattaunawa da za a yi da Allah madaukakin sarki yafi aljanna da abin da ke cikin ta dadi, saboda a wannan zaman ne Allah zai tabbatar wa da bayin shi nagari wanda ya musu alƙawarin aljanna, zai ce zaman su a aljanna zama ne permanent, ba maganan mutuwa, ba maganan tsufa, ba rashin lafiya, ba wani damuwa ko bakin ciki. To mutum ya duba rayuwa irin wannan, a ce bacin rai ko na sakan daya mumini ba zai gamu da shi ba, jin dadi da dindindin, to wannan yafi komai a jin dadi. Kale yace fa inna liqa Allah, haduwa da Allah ya tabammalu ru'yatahu subhanahu wa ta'ala, ya tattaro ganin Allah da bayi za su yi, kamar kala ta'ala, kamar yanda Allah ya faɗa cewa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, ya ayyuhal insan ya kai mutum innaka kadihun ila rabbik, kana mai aiki yunkurin haduwa da ubangijinka, kadhan aiki mawahalcin aiki, famulaqihi kuma zaka gamu da Allah. Ko da wasa idan mutum yayi ma ba daidai ba ko kaiwa mutum ba daidai ba sai ce ma je kaza ka gamu da Allah, to ka nemi sasanci tsakanin kai da shi kusasanta kar ka yarda wannan matsalan ta hada ka kai da shi a gaban Allah domin hado ba za ta ma dadi ba fa zakara annahu yakdahu ila Allah fayulaqi to sai ya ambata cewa mutun zai wahala zuwa ga Allah kuma zai hadu da Allah wal kadhu ilai yatadammanu suluk wa sayru ilai wato ya tattaro as-suluk irin yanayin suluki rayuwar mutum wa sayru ilai da kuma tafiya zuwa ga Allah wal liqa haduwa da Allah ya aqibuhuma to shine zai biyo bayan tafiyar ka shi yasa wani malami Allah ya masa rahama ya rubuta littafin shi as-sayru ila Allah tafiya zuwa ga Allah yanzu kowanne a cikin mu yana tafiya akan hanya totar miƙaƙƙiyar hanya kuma wurin ubangiji ya nufa mutun ya sani ko bai sani ba yana tuni ko ya manta kowa a cikin mu tafiya yake kowanne lokaci domin numfashinka alsafe yake duk numfashin da ka ja ka fiddo wannan an gama da shi kwanakinka alsafe suke duk lokacin da aka waye gari adadin kwanakin da Allah ya kaddara za kai a duniya yanzu ne ya wuce kenan bawa ba zai gushe yana tafiya haka ba har sai ajalin da aka kaddara zai same shi ya same shi to mutum mai hankali shike da akali da yau da gobe kuma shike kallon wani da wanci ya tuna irin rayuwar da aka yi ga suwa na suwa na suwa na suwa na babu su kuma ya tabbata cewa inda wani da wanci suka tafi shi ma duk ta dade tafiya zai kusantuwar ka zuwa ga Allah madaukakin sarki a matsayinka na bawa salihi baya hana ka mutu kuma kasantuwar ka tantiri marasa kunya wanda ka kware wajen saban Allah bai hanawa ka mutu tun daga annabawan Allah madaukakin sarki sun mutu a bar wasu annabawan ma kashe su akai kisa akan musu ashe mutun ya mutu ba shi ke nuna cewa Allah madaukakin sarki baya san shi ba ko kuma a kashe mutun misali ga annabin Allah Yahaya alaihi salam daya daga cikin magabata yake cewa saboda tsarkin zuciyar shi duk lokacin da ya daga hannu zai yi addu'a idan yace ya rabbi ubangiji ta yake masa labbaika ya Yahaya ya rabbi addu'an shi an san shi ya ce amma sai ga wata arniya ta zo ta yi karuwanci ta yi rawar fajirci aka tambaye ta me za a biya ki tace ita ai mata abu ɗaya an biya ta a kawo mata kan annabi Yahaya kawai take son ta gani a gabanta ba ta buƙatar komai a matsayin shi na annabin Allah manzo kuma aka je aka kashe shi aka yanku kan aka kawo aka aji dan wannan yayi nuni akan cewa mutum mumini zai iya fuskantar kowace irin barazana a rayuwar shi shi yasa warfi yake karanta wa ka ayyin min nabiyyin qutil ma'ahu rubbiyun kathirun fama wa halu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa masakanu da yawa daga cikin annabawan Allah qutil an kashe su wa ma da'ufu wa masakanu wa ma rubbiyun kathir tare da su akwai daliban su akwai makusantan su amma kisan da aka yi wa annabawan bai sa sun yi rauni ba bai sa sun kasa ba bai sa sun kosa ba a'a abin da suke tafiya akai ba su fasa ba to wannan ya tabbatar da idan har bawa ya kasance ya tabbatar zai hadu da Allah me ya kamata yi ai mutum ya yi shiri domin wani irin bulaguro ne a gabanka da ake cewa ba a fafa gora ranar tafiya yau duk wanda ya san akwai tafiya zuwa aikin hajji a gaban shi baya bari sai an ce fito za ku tashi rana kaza sannan ya tarki shiri duk abin da ya san zai nema yakan tattale shi ranar ta zo yana cikin shiri to in har za ka yi shirin tafiya aikin hajji za ka yi shirin tafiyan balagoro wuri kaza saboda biki da ake za ka yi shirin tafiyar balagoro wuri kaza saboda taro da ake yi min babi aula kai wa mutuwa shiri domin an gaya ma za ka mutu wancan biki ana iya dagawa a ce an fasa idan taro kuke da shi ana iya daga a ce an fasa amma mutuwa ba a daga ma a ce an fasa sai ka mutun dole to amma kakan iya sanin radda za a yi bikin kakan iya sanin radda za a yi taro amma radda za ka mutu ba ka sanin wannan ranar ina fata muna ganewa to dan haka duk mutum mai hankali kar ya yarda ya yaudaru da shekaru ko lafiya ya dauka cewa ina da kananan shekaru yanzu ina kaddarawa zan yi shekara kaza kafin in mutu wannan yaudara ce ta shedan ko mutun ya rika ji a jika cewa ai lafiya ta lau naje asibiti ma an yi min checking dina duk ban da wata matsala a wannan kare yaudare ka ai mutuwa ba sai an yi rashin lafiya ba shi Allah kan kaddara bawan shi zai mutu ba maganar rashin lafiya yanzu cikin satin nan da ya mutu ya wuce ko in ce sati biyu na gabatar da wata lecture amani muna kan hanyar tafiya wani ke giya mu wani dan sanda ko DPO ne ma ya tashi cikin masallaci yana wa'azi irin bayan an kammala sallah yana tunatarwa akan cewa mutane aji tsoron Allah a tsare amana yana mamakin yanda amana ta yi kadan a wurin mutane wanda har yake maganar cewa duk wanda zai ci amanan mahaliccin shi in ya ci amanan mutum ba abin mamaki bane yana rike da microphone yana magana aka ga ya durkusa kafin azo kan shi ya mutu to kun ga idan muka duba wannan sai muga sai bi mazatan alheri tunda ya kare sallah kuma ya tashi yana mutane wa'azi a tsoron Allah wannan kalmomin na karshe su ne a bakin shi manzo Allah kuma ya faɗa cewa kullun yub'athu ala ma mata alayhi kowane mutum gobe alkiyama za a tada shi akan abin da ya mutu kuma alheri ne a ce takardun aikinka da za a kai gaban ubangiji a samu sallah shine karshen aikinka shine karshen aikinka za a zata masa alheri kuma cikin watan da ya wuce an samu mutumin da ya kawo babura daga nan guyuwa ya sayar a nan garin kuma ya mutu ga kudin baburan ya sa a jihu kuma ya mutu irin wannan an ya fi alissafa to ashe idan mutum na da tunani kar ya dauka cewa sai ya ji rashin lafiya ta kama shi an auna likita ya ce to wannan rashin lafiya akwai dubawa sannan mutum ya koma zuwa ga Allah madaukin sarki kuma dai a satin wani ke giya mana an samu sabani wani yaro ne a nan yamman nan cikin local government din nan suka tashi za su yi fada junan su ya daga hannu zai doki wancan sai aka zo aka kare shi bai kage ya dukan ba ana mai da yadda aka yi wanda za a dokan ya fadiye mutu a gaban mutane bai kai ga ya doke shin ba da ya doke shin abin ya faru ya za a yi kenan za a ce dukan da ya mace mutu to kuma a cikin satin an samu matasa suna fada daya ya daga daya sai da ya daga ya sama zai kada wanda yake kasan wanda ya daga kuma ya mutu shi da ya daga wancan din bai ajje wancan din ba bai kado shi ba kuma aka ga yayi kasa sun fadi baki ɗaya shi kuma sai ya mutu ba abin da ya gagara Allah to har idan mutum ya san a yanayi irin wannan zai je haɗu da Allah me ya kamata mutum ya yi a kowace lahaza a kowane sakan zaka iya mutuwa a kowane sakan Allah ya kiyaye mana kauluhu da yace wal jannatu haqqun al janna gaskiya ce ay mawjuda mu'addatun lil mu'minin al janna tana nan Allah ya samar da ita ya gina ta mu'addatun ya kuma yi tattalinta lil mu'minin ga bayin shi mu'minai wa qawluhu fadan shi da yace wan naru haqqun haka nan wuta gaskiya ce mawjuda tana nan mu'adda an tattale ta lil kafirin da kafirai dama lahira gida biyu ne aljanna sai wuta duk wanda baka same shi a aljanna ba to yana wuta wata hikima ta Allah madaukakin sarki akwai mutanen da za su zauna a tozon al-a'raf kamar abin da ake fada wanda aya ta tabbatar mutane ne wanda ayyukansu masu kyau sun yi daidai da ayyukansu na sharri daman abinda ma'auninka ya rinjaya in an auna skillinka na aiki idan aikinka mai kyau yafi kyau yafi yawa to sai a tura ka aljanna idan aikinka mai sharri yafi yawa mutum zai tafi wuta sai dai wanda za su zauna a wutan Allah zai kaddara gwargwadon lokutan da mutum zai yi yana konuwa a wuta sannan a fidda shi a mai da shi aljanna to amma abin da ya kamata mutum yi la'akari yanzu yaya kake iya jurewa ka kwana a daki idan babu fanka baka iya bacci sai baccin ya fara daukan ka sai ka ji jibiya ke tumaka yaya kake iya jurewa ka yi tafiya akan simintin gidanka babu takalmi yaya kake ji daga nan in zaka tafi zuwa gida ranar da ke sauka akan ka ya kake jinta to amma mu tabbata zafin gobe alkiyama shine mafi tsananin zafi inda mutum ya sani misali mace in tana girki ga rana ya take ji da ruwan zafi ko talge zai fantsan mata a hannu ya take ji to wannan zafin ba komai bane da zaka hada shi da zafi na gobe alkiyama hadisi ya tabbata cewa da za a dauki garwashi guda daya wanda za a yi wa mutum azaba da shi gobe alkiyama a fito da shi duniya zai kone duniya da abin da ke cikin ta. To sai Allah ya tattalin wannan wurin na wanda ya saba mari, kuma Allah ya tattalin aljannar da manzon shi ya faɗa cewa fiha ma la ainur ra'at, a cikin aljannar akwai abin da ido bai taba gani ba, wala udhunun sami'at, kunne bai taba ji ba, wala khatara ala qalbi basharin, tunanin mutum bai taba rai zai samu ba. Duk Allah madaukin sarki ya yi tattalin wa'annan abubuwan kafin dan adam ji. To wa'anda suke wannan tozon al-a'raf, wasu daga cikin malamai suka ce daga cikin su akwai wanda suka tafi jihadi na fi sabilillah, kuma an kashe su a wurin jihadin don Allah sun yi mutuwar shahada, sai dai za su tafi ba su nemi shawarar iyayensu ba. Mutuwan da suka yi a wurin jihadi wannan shine ba zai bari a sa su ta ba, amma rashin neman yardan iyayensu kuma ba zai ba su dama kai su aljanna ba. Za a ajiye su a wannan wurin, wuri ne da shi ba azaba bane ba kuma rahama ba shi, amma inda suke suna kallon yan aljanna a gidajensu in sun duba, kuma suna kallon yan wuta. Shi yasa zai zama fuskokinsu suna kallon yan aljanna, a kalli a gawa na can a gidan shi, gasuwa na can ana rawar jin daɗi, amma ba sa iya shiga. To su a bisa son su ba sa kallon gidan wuta saboda munin wutar ya isa, sai idan an kamo fuskokinsu da ƙarfi an juya su kalli wutar ita ma, kuma sai hankalinsu ya tashi. Su riƙa roƙon Allah maɗaukin sarki kar ya yi musu azaba irin yadda yake wancan. Allah ce dai ƙarshe, Allah ce ba su shiga wannan ɗin ba aljannar, amma za su shiga. A nan mu duba, ashe neman yardan mahaifa cikin abin da za ka yi muhimmanci yake da akwai. Shi yasa wani matashi ya zo wajen manzo Allah, shi ya Rasulullahi a rubuta sunana cikin sojojin da za su je su yi yaƙi. Manzo Allah ce mahaifanka suna da rai, ya ce suna da rai, ya ce je ka yi jihadi a wurinsu, kyauta musu. Ashe fishi na mahaifa barazana ne a rayuwar ɗan adam. Shi yasa tabbata a wurare a cikin Alkur'ani Allah ya haɗa yimar ɗa'a da biyayya ga mahaifa, ya ce wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Allah ya hukunta cewa kar a bauta wa kowa sai shi, amma dangane da mahaifa a kyautata musu. Kar ka yarda ko da sakan ɗaya a ce kai ne musabbabin ɓacin ran mahaifinka ko mahaifiyarka, fishi Allah zai yi da kai. Musamman a ce za su yi fishin da kai cikin abin da yake haƙƙinsu ne ka yi musu ba daidai ba, don su Allah ke kallo ba kai ke kallo ba. Ɓacin ransu a wurinka tashin hankali ne. To sai manzo Allah ke cewa wuta da aljannar dukkansu gaskiya ne. Kauluhu da ya ce wa nabiyuna haq, annabawa gaskiya ne. Haqqun fi annahum min indillahi ta'ala, gaskiya ne cewa su wakilai ne daga Allah madaukin sarki. Wa annahum anbiya'ullahi ta'ala wa abiduhu, kuma annabawan Allah ne sannan bayin shi ne. Ba wani annabin da ya rada wa kanshi sunan annabta yace shi annabi ne, a'a duk annabin da ya zo to babu ko shakka wakili ne, jakada ne na Allah ya turo shi a bayan ƙasa. Kauluhu da ya ce wa Muhammadun haqqun ay haqqun nubuwatihi, annabta shi da gaske ne, wa risalatihi da manzancin shi, wa annahu abdullahi wa rasuluhu, shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, ila al-arabi wal ajam, shi wakili ne zuwa ga al-arabi larabawa, wal ajam da bai bayi waɗanda ba larabawa ba. Shi yasa manzon Allah risala shi ta zama risala ce alamiyya, manzancin shi manzancin duniya ne baki daya. Ba wani annabi da aka taba turawa Allah ce mar kai manzo ne na duk duniya baki daya in ban da shi, tsira da aminta bata gare shi. Allah ce masa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira, ba mu aiko ka ba sai dan ka zama mai bushara da gargadi ga dukkanin duniya baki daya. Nam wal insu wal jin, kuma shi manzo ne zuwa ga aljannu da mutane baki daya. Wala nabiyya ba'da, babu wani annabi bayan shi. Wa innama afrada nafsahu bidhikri, manzo Allah ya kadaita kanshi da annabi da ambato, domin da yace wan nabiyuna haq, annabawa gaskiya ne, shi ma ai annabi ne. To kuma sai cewa Muhammadun haq, shi Muhammad gaskiya ne. Kadaita kanshi da ambato, in kana dakilan fin nabiyyin, ko da yake ya shiga cikin jerin annabawa, tambihan ala sharafihi wa fadalihi, fadakarwa ne a bisa daukakan shi da fadalan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da Allah in gwamu dauki wani abu mu duba da kyau. Yanzu idan aka ce mutum baban shi shugaban kasa ne ko yarinya baban ta shugaban kasa ne, wani dadi take ji a ranta? Kuma kai in ka kalle shi, me kake zata mar a ce wani dan gidan shugaban kasa ne, ko ku wance din shugaban kasa ce, ko a ce wani baban shi gwamna ne, ko wance baban ta gwamna ne, ko a ce a'a ai wani ko wance baban su shine babban mai arziki a gari kaza? Ai idan ka kalli mu'amalar su a cikin mutane ta kan sha bamban, suna ji da baban su kasanto shi mai kudi, kasanto shi shugaba, kasanto shi basarake ko abin da ya kama da wannan. Da Allah ji a jika da zaka yi da jin dadi kasantuwarka a cikin wannan al'ummar tafiyayyen manzon Allah bai kamata ya fi wancan ba? Mun fahimta da kyau? Kai wa Allah madaukakin sarki godiya, ka ji a jika da Allah ya jefo ka a cikin wannan al'ummar ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ita ce al'umma mafi tsada, domin babu wata al'umma da ya halitta a bayan kasa wanda ke da matsayi da daraja a wurin Allah kamar wannan al'umma. Na fata muna ganiwa. Allah ya tabbatar da alherin wannan al'ummar a littafin shi mai girma cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Idan har za a kalli mutum yayi butulci matsayin baban shi na shugaban kasa ko gwamna ko baban shi na mai kudi, yayi wasa da wannan matsayin na baban shi, bai tsare haƙin yanda ya kamata ba, to wanda yafi cancanta a zarga, wanda baya ji a jika cewa shi ɗaya daga cikin al'umma ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To sai manzo Allah ce wasa'atu haqqun, sannan sa'a yana nufin alkiyama gaskiya ne, waqi'atun ka'inatun la mahala, alkiyama za ta afku, za ta kasance babu makawa. Wal muradu min as-sa'a, abinda ake nufi da sa'a huwa al-hashr wan nashr, shi ne a tada mutane daga cikin kaburburansu a kuma tara su don yi musu hisabi. Shi yasa Allah ke cewa idhal quburu bu'thirat, a lokacin da aka tone kaburbura aka fiddo wanda ke ciki, to a lokacin alimat nafsun ma hadarat, rai za ta san me ta yi. Mutum baya sanin me yayi sai radda aka tada shi a cikin kabarin shi, aka kora shi filin hisabi. Shi yasa da manzo Allah ke gaya wa iyalin shi abinda zai faru tashin alkiyama. Manzo Allah ce mutane za su fita babu tufafi a jikinsu, babu takalmi a jikinsu, za su fita tsaraitacci, hatta waɗanda aka yi wa shayi fatar lobansu za ta koma jikinsu, haka za su tsaya gaban Allah. Aisha ta ce ya Rasulullah, kuma da maza da mata za a haɗu a kan wannan wurin? Ya ce mata haba Aisha, abin ya fi ƙarfin da ke tsammani. Ai har in kai la'akarin cewa wani na kallon al'auran wani, daɗi ta yi, amma ana tashin hankali na alkiyama. Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murzi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid. Abinda zai sa mace ta yi barin cikinta ya isa haihuwa ta baras da shi bata san ta yi barin ba, tashin hankalin karami ne, cikin ya zube bar san cikin ya zube ba? Abinda zai sanya mace na shayar da yaronta nono ta yadda yaronta ruga ba ma ta san ta yadda shi ba, kuma bata waiwayen shi, tashin hankalin karami ne? Ba karami bane. Abinda zai sa yaro dan shekara 2 ko 3 ko yaro a bayan baba shi kaga gashin kanshi baki ya koma fari ya yi furfura, tashin hankalin ba karami bane? To shine abinda zai faru gobe alkiyama. A lokacin da ake cikin razanin wannan razanin, muminai suna inuwar al'arshi, inuwar da babu wata sai ita. Allah ya sa muna daga cikinsu. Qauluhu, fadan manzon Allah da shi, Allahumma laka aslamtu, Allah gare ka na miƙa wuya, ai in kattu wa batu, ma'ana gare ka na jawo kuma gare ka na ta'a. Qauluhu da ya ce wa bika amantu, da kai na yi imani, ai saddaqtu bika, ai na gaskata ka, wa bi kulli ma akhbarta, da kuma duk abin da ka bada labari, wa amarta, da abin da kai umarni, wa nahaita, da kuma abin da ka hani, duk abin da kai umarni a yi ni na yarda zan yi shi, abinda kuma ka hana na halu fihi ishara a ciki akwai nuni ila alfarqi bayna aliman wal islam bambanci tsakanin imani da kuma musulunci domin da yace allahumma laka aslamtu wa bika amantu domin a kaida idan aka ambaci imani da musulunci a wuri daya to ana nufin imani wani abu ne daban musulunci wani abu daban amma a cikin magana sai aka faɗi kalmar musulunci to za ta iya wakiltar imani idan an faɗi kalmar imani za ta iya wakiltar musulunci amma idan aka faɗi kowanne daban to sai ya zan abinda musulunci ke hukuntawa abinda imani ke hukuntawa shi yasa lokacin da wasu suka zo wajen manzo Allah suka ce sun yi imani suka ce amanna Allah ce kullum tu'minu walakin qulu aslamna ba ku yi imani ba ku dai ce kun musulunta kun mika wuya to da yace wa alayka tawakkal gare ka na dogara ai fawwadtu amri ilayk na mika al'amari na zuwa gare ka wa atamattu fi kulli sha'ani alayk a cikin dukkanin sha'ani na da al'amurana na dogara gare ka qauluhu da yace wa ilayka anabtu zuwa gare ka nake maida al'amari na ay raja'tu wa aqbaltu bi himmati dukkanin himmata nukan mayar da ita in fuskance ka wada'ati ilai da kuma biyayyata gare ka wa a'radtu amma siwa nukan kawar da kai da duk abin da ba kai ba qauluhu da yace wa bika khasamt idan zan yi khusuma zan yi jayayya ina yi ne don kare addinin ka ay bika ahtajju wa udafi da kai ne ahtajji nake kafa hujja wa udafi nake bada kariya wa uqatil nake yin fada nake yakar man ana da fi duk wanda ya tsaurin kai a addinin ka wa kafara bik ya kafirce maka wa atma'uhu bil hujjati was sayf nakan yi kokarin kariya shi da hujja ko takobi duk wanda ya fito inkarin addinin ka idan magana ce ta hujja to zan fito in bada kariya da hujja don kare addinin ka idan ko ya cancanta a dauki makami ayi duka to zan dauki makami in yi duka don kare addinin ka qauluhu da yace wa ilayka hakamt zuwa gare ka nake kai hukunci ay rafa'tu muhakamati ilayk gare ka nake kai shakawa koke na fi kulli man jahada al-haqq ga wanda ya musun gaskiya waja'altuka al-hakama bayni wa bainahu sai in sanya ka ka zama kai ne mai hukunci tsakani na da shi la ghayrak ba waninka ba mimma kanat tuhakimu ilayhi al-jahiliya a cikin wanda jahiliya suke kai hukunci zuwa gare shi wa ghayruhum da ma wasu wanda ba su ba min sanamin na daga gunki wa kahin da boka wa narin da wuta wa shaytan da kuma shaytani domin waɗanda suke jahiliya idan rikici ko sabani ya faru sai a ce a tafi wurin gunki wani a ji ya yi hukunci sai ce to shi baya wannan ko ku a ce wasu wuta suke bautawa wasu shaytani suke bautawa wasu kuma a wurin boka za a je abinda bokan ya faɗa shi ne sai ce to shi baya kai koke wurin kowa sai ga Allah dan haka fala arba illa bi hukmik bana yarda da kowane hukunci sai naka wala a'tamidu ala ghayrik bana dogara akan waninka qauluhu da yace faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu Allah ka gafarta mun abinda na gabatar wa ma akhartu da abinda na jinkirta min adh-dhunub a cikin zunubai dan uwa abinda ba a so ga mutum shine aikata laifin ganganci to amma kai dan adam Allah ya halicce ka ba za ka iya kare kanka kullu kace ba ka yin laifi ba domin annabawa su suke da wannan kariyar ba sa sabawa Allah amma dan adam kai kokari matuka gaya wajen kare kanka da kuma daukan matakin hani daga barin sabawa Allah to amma idan abin ya riga ya faru me ake bukata kai sigifari ka nemi gafaran Allah sai Allah ya gafarta maka na fata muna ganewa qauluhu da yace wa ma asrart wa ma alant abinda na boye da kuma wanda na bayyana ai min al ma'asi wa dhunub daga cikin ayyukan sabo da kuma ayyukan zunubai ma'lumun abu ne sananne annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama maghfurun lahu wa ma'sumun anil dhunub manzon Allah tsira da amin sabbata gare shi shi kam abin karewa ne kuma abin yiwa gafara ne manzon Allah baya aikata aikin laifi fa yakunu hadha tawadu'an minhu wannan sai ya zama kalkastar da kai ne gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hadama li nafsihi wato akwai nau'in kalkastar da kai gare shi wa yajuz an yakuna ta'aliman li ummatihi kuma wannan zai iya halatta ya zama ta'alim karantarwa ne ga al'ummar shi wa irshadan ila tariqid du'a da kuma shiryarwa zuwa ga hanyar da bawa zai bi addu'a ya roki Allah li'annahum ghayru ma'sumin saboda su al'umma ba kararru bane wa mubtaluna bidhunubi akan jarrabe su da aikata aikin laifi wa taksiru fi ta'a wani zaka same shi akwai takaitawa wajen yi wa Allah da'a domin wani sai mutum zai aiwatar da ibada sai kasala da kiyuya su kama shi shi dan ya yaudare shi ya zambace shi sai daga baya mutum ya na daba to idan mutum ya mayar da al'amari zuwa ga Allah ta hanyar tuba da kuma kokarin gyara abin da da bai yi ba to Allah madaukin sarki a shirye yake an shi tuba da gafara ta mutum Allah madaukin sarki ya mana muwafaka ya kuma datar da mu dan wa dukkan abin da muka karanta a wannan babin manzo Allah yakan yi shi idan zai fara sallah mun san sallah ita ce ibada mafi girma a cikin ayyuka baki daya kuma ita ce rukuni na biyu bayan kalimatai shahada domin bayan kalimatai shahada a rukunin farko na biyu shine sallah kuma saboda muhimmancin sallah Allah madaukakin sarki sai da ya gayyaci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bashi sallah ba kamar sauran ibadu da ake turo jibrilu alaihi salam yayi wa manzon Allah wahayi ba wannan sai da aka yi mi'raji aka yi isra'i da manzon Allah daga makka zuwa baitul maqdis sannan suka yi mi'raji daga baitul maqdis aka hau da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa sama aka bashi sallah wani abin al'ajabi lokacin da jibrilu suke tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun je kofar sama suka nemi a bude amma sai da mala'ikun suka tambaya waye Jibril ya ce ni ne Jibril yace tare da wa yace Muhammad an aika masa jama'a neman shi yace an aika masa amma in ba haka ba wani mala'ika ne bai san Jibril ba wanda shine aminul wahayi duk annabin da za a yi wahayi Jibril yake yi kuma dubi matsayin manzon Allah ba wani mutum mafi soyuwa a wurin Allah a bayan kasa kamar manzon Allah amma saboda ka'ida rabbaniya suka wuce sama ta daya ta biyu ta uku har zuwa sama ta bakwai wanda a sama ta shida suka gamu da sayyidina Musa alaihi salam baitin ya wuce sama ta bakwai ya gamu da Ibrahim alaihi salam daga nan suka je Sidratul Muntaha Jibrilu alaihi salam ya tsaya aka wuce da manzon Allah ya gana shi da ubangijin shi ya dauki abin da ya bashi ya bashi anan ne aka bashi salloli daidai guda 50 sallah guda 50 lokacin da ya dawo annabi Musa ya tambaye shi mai ubangijinka ya baka yace ya bani sallah 50 yace sallah 50 ba ku iyawa ba za ku iya ba ka koma a rage maka manzo Allah ya koma aka ce an rage 5 ku je ku yi 45 ya sake dawowa nawa aka rage yace 5 yace ba za ku iya ba bai gushe yana komawa ba annabi Musa na maida shi sai da ya koma har sau 9 wannan 50 ta dawo sallah 5 Allah ce ku je sallah 5 ce ku yi ta za a rubuta muku ladan sallah 50 annabi Musa sai ka koma ba za ku iya ba yace wala kunya nake ji shi naje hasso tara an yafi yanzu in na koma 5 din ma sai a ce kuma an yafi kenan wato mi zabi to amma ku dubi sallah 5 ce ake yanzu muna iya tsare ta wanda ke tsare sallolin 5 a cikin mu ba su da yawa kuma ita ce ibadar da manzo Allah ce za a fara aunawa a cikin ayyukanka har idan ibadar ta yi sallah duk wani aikin ka wanda ba sallah ba kuma Allah zai ansa ka karanta alqur'ani ka sada zumunta ka yi sadaka ka je aikin hajji duk abin da kai na ayyukan ibada Allah madaukakin sarki ya ansa amma da sharadi sai idan an auna an ga sallar ka ta yi idan sallar ka ta yi madalla da abin da idan ko sallar ka ba ta yi ba za a tattara duk ayyukan ka wancan da kai baki da Allah madaukakin sarki ba ya so Ubangiji da ta damu to sai gabar magana ta 17 shine du'a'ur ruku' yin addu'a na ruku'i idan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kammala karatu yayi ruku'i me yake karantawa yakan karanta cewa subhana rabbiyal azim 3 marrat wannan kuma kamar ma'auni ne domin ba wai ana bukatun da kai ruku'in kuma ka dago a wannan wasa ne a cikin sallah ana buƙatar in kai ruku'i gurgurdan yanda zaka karanta wannan addu'ar subhana rabbiyal azim dukkanin gabbanka sun gama nutsuwa a cikin ruku'i haka ake buƙata kuma sahabiyul hadith sahabin da ya ruci hadisin shine Huzaifa ibn al-Yamani wato wannan mutumin ko in ce wannan sahabin shine ake cewa ma'abucin sirrin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah kan gaya masa abubuwa na sirri abinda baya gaya wani sahabin wanda ba shi ba har wata ran Umar dan Khattabi ya kiraye shi yace mar Huzaifa in tambaye ka mala yace tambaye ni yace kai ma'abucin sirri ne na manzo Allah yace masi sai sai manzo Allah ya gaya ma munafikai yace masi ko zaka gaya mun ko su waye yace haba Umar mu yi magana da manzon Allah kuma dauka an gaya maka ai ba zai yi ba sai ce to tambaya ta biyu ina hada ka da Allah a cikin wanda manzon Allah ya lissafa a cikin jerin munafikai akwai ni sai ce mar babu kai amma kar ka kara tambaya ta wannan tambayar kuma to dama abinda Umar ke jin tsoro kar ya kasance a ce akwai shi a ciki sai ce babu kai amma kar ka kara tambaya ta wannan tambayar kaga anan ko ba komai mun san cewa duk wanda ya dauki zance ya gaya maka wallahi amana ce dan mutun yace maka wani ina da shawara ko kuma zo mu tattauna wata magana ya ja ka gefe guda to zancen fa ba yana son kowa ya ji ba don da yana son kowa ya ji to sai ya fada cikin mutane amma da yace zo in gaya ma to amana ce kai kuma kar ka je ka fallasa sai a cikin mutane shi yasa lokacin da manzo Allah zai yi wafati Allah ya dade shi da yake rayi Fatima suke magana da ita Allah ya dade ita manzo Allah ya mata rada sai tai kuka tana kukan sai manzo Allah sake mata rada kuma sai tai dariya shine sai Aisha ke tambayarta me babanki ya gaya miki naga kin yi kuka da farko kuma kin yi dariya tace haba Aisha sirri ne tsakani da ni da babana bazan gaya kowa ba lokacin da manzo Allah ya wafati wani lokaci sai Aisha take ce mata to a matsayina na matar babanki ki gaya mun me Muhammad ya gaya miki kafin ya rasu tace to yanzu na iya gaya miki tace mun tattauna da shi cikin abin da yake gaya mun ya tabbatar mun da cewa ajalin shi ya to kuma ba zai rayu ba tace wannan abin shi ta damu hankali ne kuka da ya gaggajan hakuri na sai ce ba za ki yarda a ce ke ce kika fara riskata a cikin al'ummata ba tace to sai naji abin yayi mun dadi dan haka a cikin musulmi bayan wafatin manzon Allah Fatima ita ce farkon wata fara rasuwa mun fahimta da kyau to tsari sirri na mutum abu ne da yake da muhimmanci sahabin da ya roci hadisin shine Huzaifa qauluhu da yace subhana rabbiyal azim ay unazzihuhu ina tsarkake shi wa uqaddisuhu ina tsarkake shi an kullin naqais daga dukkanin tawaya kowace irin tawaya wajibi ne mutum ya tsarkake Allah madaukakin sarki da ita da wannan zamu yi la'akari da wani abu da masu shirye fina-finai suke yi wanda ba daidai bane kuma shirye fina-finan musamman wanda ke shiryawa cikin harshen larabci ko kuma harshen turanci wanda suke tamsiliya wasan kwaikwayon annabawa ko sahabban manzon Allah wannan laifi ne domin wanda za a fito hoton shi a ce maka shine annabi wane a bisa yanayin ɗabi'a na dan adam wani in ya gan shi zai ji baya son shi saboda halitta ba ta yi masa ba mun gane da kyau a fiddo wani annabi a ce wannan mutumin shine annabi Yusuf ko shine annabi Musa ko a ce shine annabi Zakariya to wannan sabon Allah ne ko a fiddo wani mutum a ce wannan shine Abubakar wannan shine Umar wannan shine wane wannan sabawa Allah ne ba kuma isar da sakon musulunci bane abinda ake son ka sani ka fahimta abinda suka yi a aikace ka kuma yi koyi ba bukatun a ce sai ka ga hoton waɗannan mutanen abinda nake so ku fahimta a nan wurin a ɗabi'a na dan adam za a wayi gari ka ga mutum baka taba ganin shi ba sai ka ji wannan mutumin kana san shi kuma akan wayi gari ka ga mutum baka san shi ba sai ka ji baka san shi mun fahimta da kyau kuma wanda kake so ka ji kafi san shi a duniya har ranka ya raya ma cewa kana ganin in ba da wani ba ba za ka iya rayuwar duniya mai daɗi ba wani kuma da za a ce a hada shi zama shi da wannan sai dai ya mutu dan haka ashe ai tamsiliya da hoton annabawa wannan kuskure ne ai tamsiliya da hoton sahabbai wannan kuskure ne ai tamsiliya wasan kwaikwayo da hotunan manyan malamai irin su Imam Abu Hanifa irin su Imam Malik irin su Imam Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal kuskure ne abinda ake bukata a matsayinka na mutum musulmi a karanta ma ayyukan da suke wa addinin musulunci kai ma ka basawun su na fata muna ganewa to kuma wani sharrin bayan wannan da zaka samu mutum musulmi na aktin din kafiri mutum musulmi ne kuma sai ya fito matsayin wani kafiri na wata daula koko har kaga ya fito yana bautan wuta ko bautan gunki amma musulmi ne shi ma wannan kuskure ne sabawa Allah ne to zai fada cewa subhana rabbiyal azim thalatha marrat so uku wa yaquluha thalatha marrat zai fadi wannan so uku wa yusahabu ahlul ilmi ma buta ilmi sun so Allah yanqusul insanu fi ruku'i wa sujud an thalathati tasbihat a cikin ruku'i da tasbihi da sujudi da mutun zai kada ya kasa tasbihi guda uku domin shine ma'auni wanda zai tabbatar ruku'in ka ya cika sujudin ka ya cika daga cikin addu'o'in da manzo Allah ke karantawa yakan ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli subhanaka allahumma sarki iko ya tabbata gare ka ya allah rabbana ubangijin mu wa bihamdik muna gode ma allahumma ghafirli allah ka gafarta mini sahabiyatul hadis sahabiya wace tarwaye hadisin hiya aisha radiyallahu anha ita ce aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam allah ya dade ita بواب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب الدعاء في الركوع امام البخاري يقول لبابي التافي شنو صحيح البخاري يتي باب الدعاء في الركوع بابي زي مغنن ين الدعاء في الركوع قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر يفدا رحمه الله الله يمس رحمه معلقا على تبويب البخاري yana mai ta'aliki a bisa tabwib babi da Imam al-Bukhari ya bude fakila aka ce al-hikma abinda ke hikma fi taksisir ruku'i bid-du'a wajen kebe ruku'i da yin addu'a duna tasbih ba tasbihi ba ma anna al-hadisa wahid tare da cewa hadisin ɗaya ne annahu qusida al-ishara ila ar-raddi ana nufin ainuni da sunan raddi ala man kariha ad-du'a fi ruku'i ga wanda yake ganin ba a yin addu'a a cikin ruku'i ana yin addu'a a cikin ruku'i wannan kuma kamalik rahimahullahu kamar imamu malik Allah ya masa rahama amma tasbihi fala khilafa fihi babu sabani fa hatamma huna bi dhikri addu'a li zalik dan haka anan sai himmantu da ammaton addu'a akan wannan shine allahumma ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli wa hujjatul mukhalif hujjar da shi wanda ya saba wannan magana yake dogara da ita alhadis alladhi akrajahu muslim shine hadisin da imamu muslim ya fitar da shi min riwayat ibn abbas riwayan abdullah ibn abbas marfu'an wanda yake marfu'i ne da yace fa amma ruku' amma ruku'u fa azzimu fihi ar-rabb wato ku girmama ubangiji a cikin shi wa amma sujud amma sujudi fajtahidu fi du'a ku yi kokarin yin addu'a fa qaminun an yusajaba lakum akwai yurza an samu idan mutum yayi sujudi zai yi roƙon Allah madaukakin sarki abinda yake so cikin amfani na duniya da kuma lahira amma dai sai kada mutum yayi mummunar addu'a ko addu'an tsino ko la'anta ga wani idan kana da matsala na rashin lafiya ka yi roƙon Allah cikin sujudinka Allah ya fi maka Allah raba ka da rashin lafiya in kana da wani mara lafiya ka yin addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya in kana da wani bukata ka yi roƙo Allah madaukakin sarki bukatanka a nan duniya idan wani laifi kake da akwai kana son Allah ya gafarta maka ka yi amfani da wannan damar in kai ruku'i ka roƙi Allah ya gafarta maka to sai shafa qaminun an yusajaba lakum ya cancanta a yi an samu ku lakinnahu la mafhumu lahu fala yamtani addu'a fi ruku'i yin addu'a a cikin ruku'i baya hanuwa kama la yamtani at-ta'zimu fi sujud kamar yanda baya hanuwa a cikin sujudi ma'ana a cikin ruku'in ka da sujudin ka zaka yin addu'a duka ka roki Allah madaukakin sarki da abinda kake so kuma Allah madaukakin sarki zai amsa maka daga cikin abin da manzo Allah shi karantawa yakan karanta subuhun quddusun rabbul malaikati warruh subuhun quddus wato subuhun tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkanin aibubbuka haka nan quddus shi ma tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkanin aibubbuka sai ce kuma rabbul malaikati warruh ubangijin mala'iku kuma ubangijin arruh shine jibrilu alaihi salam sahabiyatul hadis wace tarwaye hadisin hiya aisha radiyallahu anha ita ce aisha Allah da ita imamu zahabi Allah ya masa rahama yace a duniya kaf bai taba ganin mata mai ilimi gani da ido ko kuma jin labari duk da bai yi zamani da aisha ba yace amma bai taba samun labarin mata mai ilimi kamar aisha Allah da ita ba matar manzon Allah shi an daura mata aure da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 6 ta tare a gidan manzo Allah tana da shekara 9 amma ta dauki ilimi akan ta zamanta da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilimin da ba wata mace a duniya ta tare ilimin da Aisha ke da ita shi za a samu mafi yawancin malamai masu buga misali a cikin gudunmawar da mata ke badawa a addinance to lalle a cikin musulunci farkon musulunci sukan fara buga misali da Aisha Allah da ita idan ko magana ne akan ciyarwa taimakawa addini sukan buga misali da Aisha ita karan kanta da kuma Khadija domin babu ko shakka sahabbai na manzon Allah da mata tabi'ai suke zuwa neman fatawa a wurinta da kuma daukan ilimi Allah da ita sannan ababin ciyarwa taimakawa addini kuma hadith wala haraj wannan ka fadi duk abin da zaka fada Aisha ita ce mafi alherin misali da za a buga wajen taimakawa addinin musulunci ina fata muna ganewa har wani lokaci ɗaya daga cikin malamai ina tsammanin ko Imam Shafi'i ne Allah ya masa rahama ana tambayar shi a rayuwar shi irin abubuwan da suka fi damun shi sai yake cimar labari da aka bashi na wata mata malama ce mai karantar da ɗaliban ilimi yayi tafiyayya don ya je ya sauri katu a wurinta amma sai rashin sa a kwananta uku da rasuwa kuma ya shigo garin yace to yanda yake ji ana labarin ilimin ta sai ya so yayi fata ina ma a ce ya riske ta to da wannan nake ganin dan uwa ku yi hakuri wallahi idan kun zage dantse kun mai da hankali Allah zai iya arzuta ku da abin da bai ma arzuta wasu mazan da shi ba yanzu misali na san nan da shekara 30 da suka wuce a nan garin in aka ce ka nemo mata da take da harda alqur'ani an baka aiki shekara 30 a wancan lokacin ana ganin in ka samu namiji wanda bai wuce dan agajin nan ba ya haddace alqur'ani sai ka ji an ce baban shi alaramma ne fahimi aka bashe shi to amma yanzu in banda Allah ba wanda ya san adadin matar da ta haddace alqur'ani a nan garin wallahi sai Allah ya halice su ga kuma samari nan matasa wani zaka samu dan Sakandare ne bai ma kare Sakandare ba amma ya kammala harda alqur'ani kaga baiwa ce ta Allah zaka samu a da kafin ka samu yarinyar da ta haddace ko in ce macen da ta haddace ko za ta iya fassara maka bulugul marani nema ne amma cikin nufin Allah a yanzu a garin nan zaka samu wadda za ta karantar da kai 40 hadis umratul ahkam bulugul marani riyadus salihi ashe babu ko shakka har idan mace za ta samu kula da kuma mayar da hankali a addini wallahi za ta iya samun rabo na ilimi wanda za ta taimaka wa addini da wannan to amma har kullun idan mace za ta riga ji a jika cewa ita mace ce ba ɗaya take da namiji ba ta bangaren ilimi to wani sa'in ta kan gudu ta balladanta Allah yakan arzuta mata da fahimta so tari amma wani sa'in sai su dauki kanta ai ba za ta iya abin da wani zai yi ba a misali sai wurin musabaka abin ya baka sha'awa idan kana kallon matan da tilawan alqur'ani kasancewa ashe idan da sun murza za su yi din Allah ya mana muwafaka sai ce to Aisha ta rawaito wannan hadisin qauluhu da yace subuhun ayil munazza yana nufin abin tsarkakewa an kulli aibin daga dukkanin aibu min sabbahatullah kalmar daga sabbahatullah na tsarkake Allah ayna zatuhu yana nufin na tsarkake shi kauluhu da yace al-quddus at-tahir yana nufin sarkakakke min kulli aibin daga dukkanin aibubbuka al-azimu fi nazaha wanda yake ya girma a cikin tsaftashi an kulli ma yustakba daga dukkan abin da yake ganin munin shi kauluhu da yace waru kila aka ce jibrilu alaihi salam ana nufin jibril khussa bidh-dhikri anan an ware shi da ambato bayan an ambace shi cikin mala'iku tafdilan ala sa'iril mala'ika domin a nuna fifiko da matsayin shi a bisa sauran mala'iku kama fi kaulihi ta'ala kamar yanda Allah ya faɗa cewa tanazzalul mala'ikatu war-ruh mala'iku suna safka tare da ar-ruh shine jibril wakila wasu malaman suka ce ar-ruh in an faɗa haka sinfun minal mala'ika wasu jama'a ne daga cikin mala'iku kama fi kaulihi ta'ala kamar yanda yazo fadan Allah madaukin sarki da yace yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffa yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffa wa yahtamil an yurada bihi ar-ruh zai yayyuwa ya zama abinda ake nufi da shi ar-ruhu alladhi qiwamu kulli hayy rai wanda kowane abu mai rai ke rayuwa da shi ay rabbul mala'ika yana nufin ubangijin mala'iku wa rabbur ruh da kuma ubangijin duk abin da yake da rai domin shi ne ya halicci ran kuma ya sanya ran a jikinka da ran ne kake rayuwa radda ya ga dama ya anshi ran kuma sai a ce mutum kwanan shi ya kare wallahu alam Allah shi ne masani dan wa ina ganin zamu dakata a darasin namu kasan to dama mun fara darasin namu late wato kurarren lokaci sai dai abin da zan so in tunatar da yan uwa a mun taba tantambayar yan uwa cikin abin da muka karanta ta fuskan harda wanda ina tsammanin mun zo gabar magana ta 11 akan adh-dhikru inda dukhulil manzil adh-dhikru ambaton Allah inda dukhulil manzil idan za a shiga gida to ina ga darasi na gaba idan Allah ya kaddara muna da rai kuma Allah ya ba mu iko kafin mu fara darasin za mu saurari abinda ƴan uwa suka hardace a cikin babubbukan da za su biyo baya har zuwa inda muka karanta yau mun fahimta zan sake tambaya irin waccan daya bayan daya in ji abinda ƴan uwa ke da shi ne harda sai dai wancan karan nayi lura cikin masu ba mu ansa akwai masu dubawa ba kuma ka miki bukata ba dan naga akwai ƴar uwa ta bada ansa amma littafin ne a gaban take duba wannan ba shine hikima ba hikimar mutum ya haddace akan shi domin addu'a ce misali yanzu idan zan yi sallah sai na dauko addu'an a gabana haka na karanta sannan aje in kama sallah ko ku addu'a idan zan shiga bayi sai na dauko littafin na karanta addu'an sannan shiga bayi ko in na kare biyan bukata sai na dauko addu'an na karanta littafi me ake bukata in haddace akai da mun fahimta mu yi hakuri haddan abu ne da yake da muhimmanci kuma zai taimaka mana ita kwalwa ta mutum takan saba da abin da kai mai kwalwa ka saba mata da shi idan mutum ya saba wa kwalwar shi da harda to za ta saba akan wannan idan mutum kuma bai saba mata da hardan ba ba za ta iya ba kuma na gaya muku cewa wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyi wanda za su taimaka mana wajen hardace hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam har na taba gaya muku in ba ku manta ba cewa yanzu da za mu kaddara hadisan manzon Allah ko ayoyin alqur'ani daiwa mukan san mukan sanya kawunan mu ta hafiz na son haddace alqur'ani misali amma ban shiga ta hafiz sai in yi shekara 2-3 a cikin ta hafiz ban haddace abin da ya kamata in haddace me yasa haka saboda rashin tanzimi rashin tsari yau misali sai ni tsara kaina cewa duk sati zan haddace aya daya satin haddace aya daya shin wannan hadda zan yi haddan wasa mai karfi zan yi a sati in aka koya min aya daya kuma sai sati mai zuwa to in aka yi muwafaka na samu shekara guda ina da haddan aya 50 da wani abu aya 50 wasa ce to idan mutum bai tsara wani abin ba sai a shekara 10 da kuma haddace aya 10 ba kana ta tsarawa abin na rushewa amma idan ka dauki abin kadan kadan yanda zaka iya abin yiwa zai amma misali yanzu in ka ba wani shawara cewa duk sati duka hardan aya daya sai shi haba aya daya ita ya kada a sati guda to sai ya rena aya dayan bai dauke ta ba yanzu misali aka koya mun aya daya na san bazan rasa awa daya wanda zan yi ta maimaita wannan ayar ba haka ina dauki wani satin zan samu isasshen lokacin da zan zo ina karantawa kuma in samu hadda mai karfi na fata muna ganewa idan muka yi haka al'amarin mu sai tafi da kyau don haka abinda nake bukata da Allah mi kokarin bi sannu a hankali abinda muka karanta na wannan littafin addu'o'i ne daga cikin hikimar mu hardace su saboda zamu iya samun kawunan mu a gida ko a wani wuri na fata muna ganewa addu'o'in nan su za su taimaka mana wajen rayuwar mu ta yau da kullum Allah madaukin sarki ya mana muwafaka kuma zatar da mu